بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركم ودسادوا أولا يمشي نا شاهدوا ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1418 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, na 11 ga watan 4 watan Afrilu a wannan shekara ta 1998. Dan ci gaba da darasin mu na littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Yanzu kuma za mu tafi ne a babu nawaqidul wudu. Babu nawaqidul wudu, haka ne ku? Wato wannan babi ne da yake magana dangane da nawaqidul wudu, ababan da suke warware alwala. Babu nawaqidul wudu, malam zai magana dangane da ababan da suke warware alwala. Galibi malaman fiqhu sukan fayyace cewa ababan da ke warware alwala iri biyu ne. Kashin farko ahdath, kashi na biyu asbab. Idan sun ce ahdath, jam'i ne na hadath, abinda suke nufi da hadath shi ne duk abinda zai fito ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyu, ko ta gaba ko ta baya, kamar bawali, kamar bayan gida, kamar ri'i, kamar maziyi da sauran al'amurra makamantansu. To wannan kowanne daga cikinsu ana kiran shi da suna hadar, fitowarsa kuma yana warware alwala. To kuma sai asbab. Asbab su kai tsaye ba warware alwala suke ba, amma samuwarsu na iya haifar da warware alwala. Kamar barci, idan mutum ya barci zai iya nirihi ba tare da ya sani ba, to kaga alwala ta warware kenan. Kamar kuma shafar mace, wannan ma kuma zai iya haifar da warware alwala, domin idan mutum ya shafi mace da sha'awa, mazi zai iya fita daga jikinsa, fitowar mazi kuma warware alwala ne. Da sauran dangogin al'amura da malaman ke magana a kai. To waɗannan al'amura, in ma su zama ahdath, in ma su zanto asbab, ba haka kawai za mu ce kaza na warware alwala ba, sai in akwai dalili daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yasa cikin al'amuran waɗansu malamai sun yi ittifaki cewa kaza na warware alwala. To duk inda aka yi ittifaki ya zama dole kawai mu yarda, ba wani ta cewa. Waɗansu al'amuran kuma malamai sun yi sabani, wasu suke kaza yana warwarewa, waɗansu suke kaza baya warwarewa. To idan suka yi sabani, sai mu lura da dalilin kowa, mu ga dalilin wa ya fi ƙarfi. An gane ku? To don haka sai ya fara koro hadisi a cikin babin, yace an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala ahdihi yantaziruna al-isha'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu ad-Dharqutni wa asluhu fi Muslim. An Anas ibn Malik, an karɓo wannan hadisi daga Anas dan Malik, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma khadimin Annabi, wanda yake yaron gidansa ne. Shekara 9 ko 10 Anas dan Malik yace nayi ina hidima ga Annabi, amma bai taba cewa ba dan me kai kaza ko dan me ba kai kaza ba. Shekara 10 yaron gidanka, ko me ba fulawar ruwa, ko me wanke-wanke, ko direban mota, bai taba cewa me yasa kai kaza ko dan me ba kai kaza ba, saboda tsabagen hakurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka har ya dace da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi sun kasance ala ahdihi, a zamanin Annabi, lokacin Annabi da dare kafin ya bar duniya. Yantaziruna al-isha'a, sun kasance suna jiran sallar isha'i a masallaci. Annabi bai fito ba, bai ta jira. Hatta takhfiqa ru'usuhum, har kawunansu su rinka rangwadawa dama ko hagu. Shine takhfiqa ru'usuhum, yani hatta tamila ru'usuhum, har kawunan su rinka karkata dama ko su karkata hagu, saboda me? Saboda gingidi. Sun mai salluna, sannan sai su tashi su yi salla, wala ya tawaddauna, ba tare da sun yi alwala ba. Yanzu wannan da yake nuna wa kina gingidi ba ya walwale alwala, domin tasfiqa ru'usuhum, har kawunan su zai gingida haka yi dama in ya gaji kuma ya sake juyawa hagu. Kuma da an zo an ce karka mata salatu da rashin su tashi kuma su yi salla, ba tare da sun sake alwala ba. Kuma wannan ya faru a zamanin Annabi. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ne ya rawaito shi da Imam Ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Asalin hadisin yana cikin Sahih Muslim. Da haka hadisi ne dai inda. To amma malamai sun yi safani dangane da hukuncin wato barci wajen walwale alwala. Maganan farko, maganan malaman da suke cewa barci kowane iri ne yana walwale alwala. Kaɗan ne, mai yawa ne, yana walwale alwala. Kun ji maganan farko ce. Magana ta biyu, waɗanda suka ce barci kowane iri ne baya walwale alwala. Ko mai yawa ne, ko kaɗan ne, baya walwale alwala. Magana ta uku, malaman da suka ce idan barci ya yi yawa, ya yi nauyi, zai walwale alwala. Idan barci ya zanto kaɗan ko bayi da nauyi, ba zai warware alwala ba. Kuna fahimta da kyau? Maganganu guda nawa kenan? Guda uku. Malaman da suke cewa barci kaɗan baya warware alwala sai barci mai yawa, daga cikin madogararsu wannan hadisin suka ce barcin nan da sahabban Annabi suka yi barci ne ɗan kaɗan, wanda ke ansa sunan gyangyaɗi, don haka baya warware alwala. Don haka idan suka tashi sai kawai su yi ba tare sun yi alwala ba sai su yi salla. Kun fahimta da kyau? Malaman da suke cewa barci ko warware alwala su ma madogara su wannan hadisin suka ce ai wannan ba gingidi ya rasa ya kansa dama ko ya rasa ya hagu ta zai tashi. Suka ce kuma a cikin wata riwayan hadisin, daga wannan hadisin akwai wata riwayansa cewa aka yi har farkar da su ake kai ku tashi mu yi sallah sannan ku tashi a yi. Wannan gingidi ne ko bacci ne? Farkar da su ake a ce kai bayan Allah ku tashi mu yi sallah. Ga riwaya daga cikin riwayoyin, an gane ku? Yace kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yad'una junubahum fayanamuna. Yace dole haka garin su suke akan kasa su yi barci. فمنهم من يتوضا ومنهم من لا يتوضا daga cikin su akwai wanda in ya tashi sai ya alwala kafin ya salla, daga cikin su akwai wanda idan ya tashi ba zai yi alwala ba. A wata riwaya ta hadisin mai riwaya yake ta wala qadra aitu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi hakika na ga sahabban Annabi tare da mutum tabbata gare shi yuqaduna lis salati, ana kafin su ana farkar da su ake kan ku tashi ayi salla, suna ta bacci a masallaci. Yace hatta anni la asma'u li ahadihim qatifa, yace ni har ina jin murshadin sayan su ma yana bacci. Sun mai salluna wa la yatawaddauna, sannan su tashi salla ba tare da sun sake alwala ba. Yanzu masu waɗannan hadisan suna ganin barci kowane iri ne baya warware alwala, ma'ana in za ka yi salla, in za ka kwanta barci da dare sai ka kwanta da alwala, kai barcinka da asuba in ka farka sai ka tafi da masallaci. Masu wannan riwaya ce, an gane ku? Amma masu cewa barci kowane iri ne yana warware alwala suna da hadisi. Hadisi ina jin zai zo nan gaba, wanda yake cewa al'ainu wika'u sahi, idza namat al'ainu istaqlaq al-wika'u. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-aynu wika'u sahi, wato ainihin ido shine madaurin duburan dan adam. Lokacin da kake farke to duburanka na daure kenan, ba abin da zai fito sai in kaga dama. Idza namat al-aynu, idan ko barci ya dauke ido fa, istaqlaq al-wika'u, sai wannan madaurin ya kunce. To idan madaurin ya kunce me zai faru? Sai wani abu ya fito kenan. Yanzu wannan hadisi me yake nunawa? Da zaran an yi barci alwala ta riga ta kare. Da hadisin jiya da muka karanta na Safwan ibnu Asad, wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ga matafiyi yayi shafa akan huffi har tsawon kwana uku dare da yini, ko mazaunin gida kuma har tsawon yini daya da dare daya yace zai yi shafa akan huffin sa, yace ba zai cire huffin tsotsin sa ba illa min janabati, sai fa in janaba ta faru, sai yace walakin min bawlin aw gha'itin aw naw, yace amma dan mutun yayi bawli ko dan mutun yayi bayan gida ko dan mutun yayi barci ne, sai ba zai warware hukun sa ba kenan, sai dai shafa ka ku to sai ya nuna barci kenan yana ne ina warware abu. Idan ka hada da wannan hadisi na la'ainu ka usai, yanzu kun ga wadannan maganganun guda uku an fahimta ku, ko wadannan kuma ga madogara su ya irin wannan hali wanda za mu linzayar ke na cikin maganganu guda uku. Malaman farko ga hadisin su shi ne hadisin Anas, suka ce barcin kaɗan mai ba haka ba yawar 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 ba, malamai na biyu suka ce barci ba yawar 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 su ma da hadisin Anas, ta wata rasar rayuwar sa ga shara na farko da mutane kuma su kawo su sallar su. Malamai na rubu na ga maganar su hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanne ne za a linzayar ke maganganu guda uku, wacce ce tafi ƙarfi kenan. Na'am. Saboda hadisai biyu sun haɗa kai tun da hadisi biyu ne sun faɗe ƙarfi. To na ƙarshe wani hadisi wanne ne za mu rinjayar a kai kenan. Duk ingantattu ne waɗanta kamfar rana lokacin azahar ba abin da ya dame su, hadisai ne ingantattu. Abinda malamai suke cewa waɗanda suke suka tafi abinda suka ce hadisin da ke nuna barci na warware alwala, wato fatawar da ke nuna barci kowane iri na warware alwala, ita tafi ƙarfi, suka ce domin ne wannan magana ce daga bakin annabi cewa barci yana ne yana warware alwala. Waɗanda suke cewa barci ba warware alwala ko suka ce ba da maganar annabi suka yi ba, aikin sahabbai ne ba haka bane ba. Anan abinda aka ce sahabbai sun kasance suna yin barci sai su tashi sallah ba tare da sun yi ba, an ce annabi ne yake haka, aikin su ne ijtihadin su ne wancan ko maganan annabi, idan annabi ya ce kuma aka ce sahabbai sun aikata maganar wa za a dinga annabi sallallahu alaihi wasallam, ina ba ta hanta aka ce wancan ijtihadin sahabbai ne, wala Allah in sun yi daidai suna da lada biyu, in sun yi kuskure suna da me lada daya, baka cewa sallan su bi mutum da ijtihadi suka yi, wannan ko magana ce daga bakin annabi garau dan haka ita za ka yi, ina fata mun fahimta. Dan haka zance mafi inganci shi ne barci yana warware alwala, sawa'un barcin nan yana da tsawo ko ba ya da tsawo, sawa'un barcin nan yana da nauyi ko ba ya da nauyi, matukar sunansa barci to alwala ta warware. Mun gama da wannan ku. Wa an Aisha radiyallahu anha قالت جاءت فاطمة بنت أبي أبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وعن عائشة رضي الله عنها أنكر حديثي دك أمنا عائشة التي قال دا قريتها قالت تتي جاءت فاطمة بنت أبي هبيش، تتي فاطمة إرجدا أبي هبيش تازو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورن النبي صلى الله عليه وسلم تبكى قريتي، فقالت تتي يا رسول الله ya ma'aikin Allah in nimra'atun ustahab ni mace ce wadda jini ke zuba daga jikinta, ustahab wato jinin da ke zubowa wanda ya wuce na al'ada shi ne ake kira damul istihab, kun ga yadda kyau, fala atuhuru ba na tsarkaka ko yaushe jini na fitowa jikina, to kuma ya zan yi in sallah kenan, ya zan yi in ba da ibada, afa adu salata shin zan daina sallah ne kwata-kwata har sai lokacin da jini yana fitowa. قال لا، sai ne yace a innama zalika irqun wannan jinin da ke fito miki irqun ai yana fitowa ne daga wata jijiya ba daga cikin mahaifa ba akwai wata jijiya kasan mahaifa daga jikinta ne yake fitowa ba cikin mahaifa ba jinin al'ada ko daga cikin mahaifa yake wanda yake fitowa daga cikin mahaifa na al'ada shi ne ke hana sallah shi ke hana tawafi shi ke hana azumi shi ke hana mace mijinta ya kusance ta amma wanda ya fito daga wannan jijiyar ta wajen mahaifa wannan jini ne na rashin lafiya baya hana sallah baya hana azumi baya hana mijin mace ta kusance inna ma zalika irqun wannan daga jikin wata jijiya yake dake kasa da mahaifa walaysa bi aidin ba haila bane ba kullun yake sai annabi zai ba ta ma'auni idan mace tana jini a koyaushe baya tsayawa to kila zai zo ya tafi da jinin al'ada sai ta kasa gane wanne ne na al'ada wanne ne kuma na yau da gobe na istihaba yaya za ta yi sai annabi ce fa iza aqbalat aydatu idan kwanakin al'adan ki sun fuskantu ai koyaushe mace ta san a wata kwana nawa kike kuma ta san galibi kin tana jini a farkon wata ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata ta san wannan to abinda yake nufi idan kwanakin da suka saba yin jinin al'ada suka fuskanto suka zo fada'i salata to sai ki daina sallah wa idza adbarat in kika kirga kwanakin da suke al'ada kuma sun riga sun wuce fasili an kiddama to sai ki wanke jininki ki wanka sun masalli ki ci gaba da sallah ko da wannan jinin bai tsaya ba mukaddara mace ta riga ta saba dukkan wata a da san al'adanta kwana bakwai ne kuma tana yi a farkon wata in ba biyu ga wata ko uku ga wata take farawa to sai cuta ta jini istihaba ta same ta shine jini na zuwa koyaushe ta kasa gane wanne ne na al'ada wanne ne kuma na istihaba kun fahimta da kyau a nan yadda za ta yi da zarar biyu ga wata sun ta yi to wannan jinin da ya zo daga rannan so ka ɗauka na haila ne da haka ba za ta yi sallah ba har zuwa kwanaki shidan da ta saba yi har zuwa kwanaki bakwai da kwanaki bakwai sun mutu jini bai tsaya ba shi kenan sai ka yi wanka mai ɗaukewar jinin al'ada sai ka ci gaba da sallah wannan wanda ya ci gaba da zuwa istihaba ne ba zai hana sallah ba duk wata sai ya kasance ta yi haka har yi zuwa lokacin da za ta warku daga wannan larura ta ta ina fatan kun fahimta to wannan shi ne hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar sai ki fasili an kiddama sun masalli sai ki sallah to menene alakar wannan hadisi da babin nawafilul wudu'i kuma me ya haɗa shi da babin nawafilul wudu'i riwaya ta gaba za ta fahimci sai ce walil bukhari thumma tawaddai li kulli salatin a riwayan bukhari sai annabi ya ce da ita sannan ki rinka yin alwala da kowace sallah ina fatan kun fahimta kenan jinin istihaba duk da baya hana sallah amma yana mai yana warware alwala alu idan mace ta yi sallar azhar yanzu da alwalarta ko da tana da tabbas din ba ta yi wani abu ba cikin ababen da ke warware alwala la'asar ta zo to kuma dole sai ta sake alwala matuƙar tana da jinin istihaba an gurin da ku magariba ta zo haka sai ta sake alwala matuƙar jinin istihaba ne ko da tana da tabbas ba ta yi bawali ba ba ta yi dangin ala ba mace warware alwala ba dan ka'idar jinin istihaba yanqudul wudu'a an ga inda ku yana warware alwala kenan yana cikin nawaqidul wudu' ina fatan kun fahimta wa ashara muslimun ila annahu hazafaha amdan wannan riwaya ta tawaddai li kulli salatin imam muslim ya yi ishara cikin littafin sa yana nuna kamar ya shafe ta bai kawo ta ba cikin littafin sa da zangan ba wai dan bai santa ba amma dai bukhari ya tabbatar da ita kuma riwaya ce ingantacciya yanzu dai anan gurin abinda zan fahimta jinin istihaba yana warware alwala me kace malam ko alaikum za ku yi sarki ba mun tuzo za ku yi sarki wa alaikum salam batun karin kwana uku jinin bai tsaya ba abinda nake saba karantawa cikin da farko na cikin malikiya na kusa na gida na kurkusa da muke karantawa shine idan mutum ta saba tana kwana bakwai sai wata ya zo sai aka kwana bakwai jini bai tsaya ba sai dai ne sai ka kara kwana uku da sharadi ko ba sharadi da sharadi malam tujayu kamsa ta asara yawman to wannan dadin kwana uku menene hujjarka ko dalilinka ta fuskar hadisi a da hakika babu wani nassi daga annabi da yake a kara kwana uku nassin hadisin annabi na nuna kowace mace ta san al'adarta mai kwana bakwai ta sani mai tara ta sani mai goma ta sani ta saba shekara sama da shekara haka da zaran wannan kwana goma sun yi za ta yi wanka ne abin da sun yi karu ba ya karɓar hukuncin jinin mai ilimin haila zai ba mai istihaba shi ne abin da wancan hadisin ke nuna ba maganar tsara kwanan kwaki dan ba sai in nura kuma wa idza adbarat fasli an jidama maganar kalan kwana uku ijtihadi ne na malamai suka ce ana yin haka ne dan yan kai shakku dan ta samu farko ina ba da amfani saboda haka ba dukkan malamai ne suka sallama kanta ba ijtihadi ne malamai kan wannan masala alaikum salam za ki sallah za ki dawaki duk abin da ke hana sallah shi ke hana dawaki abin da ke hana dawaki shi ke hana sallah ma'alaikun salam ai to kamar me duk baya daukan jinin haila wannan wato matsalar jinin haila babin da zai zo nan gaba kila karin bayani zai zo a kanta da ku ya kuri a kanta tunda muna cikin nawaitar wudu ko amma matsala ce wanda take da sabani mai yawan gaske dalilin da yasa kuma ta sabani mai yawan gaske cikin matsalolin fiqhu matsalan haila tana cikin matsalolin da ba take da fatara na hadisai to shi yasa sai ijtihadin malamai ne yawa iyasi yayi yawa to wajen iyasin nan a iya dacewa da daidai a iya samun kuma maganar malam wani ta kuma malam wani to sai lokacin da muka zo kanka abinda duk ubangiji ta Allah ya kaddara zan faɗa a lokacin ma faɗa amma yanzu kar mu tafi ne muna magana akan mai istihada istihada dai yana daga cikin wannan da ke warware alwala shi ne ku to wa ana li ibn abi talib radiyallahu an qala kuntu rajulan mazza'an فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكر حديثي دقى علي بن أبي طالب التي قال الدابري قال إني كنت رجلا مزاء ناكسا في متني من يوم تقدم الزي يا علي بن أبي طالب karamin tunani sai ya sa mazi ya fita daga jikinsa an gane ku yake fa amartu al-miqdada sai na umarci miqdad ibn al-aswad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa je ka tambaye mun annabi a wata riwaya yake abin da yasa ni ina jin kunyar annabi in tambaye shi haka saboda sirki na ne ina auren yasa fafi da haka sai ya umarci wani ya je ya tambaye shi fa ta'alahu sai miqdad ya tambaye annabi menene hukuncin mutumin da mazi ya fito masa yana da alwala ko alwalarsa ta warware fa kana sai annabi ce fihi alwudu in dai mazi ya fito to sai ya alwala yanzu nan nan sai daga bakin annabi cewa mazi yana me yana warware nan sai kenan daga bakin annabi sun san cewa mazi yana fito da alwala muttafaqun alai wannan hadisi imamu al-bukhari da imamu muslim duk sun rawaito shi wal lafzu lil bukhari wannan lafzi kuma na Imam al-Bukhari ne da haka idan mazi ya fito maka alwalan ka ta riga ta warware to inda malamai suka sabani suka ce to idan ya fito mutum zai wanke daidai wurin fitowar sa ne ko sai mutum ya wanke gaban sa gaba daya wadan suka ce dole sai ya wanke gaban sa gaba daya dan akwai hadisin da a iya fahimtar haka gaskiyar sa wadan har suka ce wurin fitowar ka dai dan dai ka fito daga gurbanto ka wanke gaban ka gaba daya sannan ka zo kai alwala shine hukuncin mazi yayin da وعليكم السلام. المزيد جسا لذلك تفن دي تفن دي تبا تعمونتي كرر كل علاقة مغينة متتنبا يا مغينة مني جسا لكوما نجسا بنبا يو مني وانا بياني سنونا بانا جسا بنبا سبت حديثين دماغ كرن تتنبا يا أما مزيد كل حديثين سنونا كوما نجسا لكوما an fahimta ku shari'ar kenan ta wuce yadda mutum zai fara sa da hankali sai abin da nufi ya sai yanzu dai wannan na nuna mana cewa fitar mazi yana warware alwala da haka duk wanda mazi ya fito daga jikinsa wajibi ne su yi alwala to wajen lafazin mazi ko su ce almaziyu bi tashdidi dhal ko su ce almaziyu dukansu dai ma'anar su وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد وضعفه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنكر حديث لعائشة أن تكاري تأغريتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه kace lalle annabi da mutum tabbata gare shi ya sumbaci sai daga cikin matansa thumma kharaja ila salah sannan ya fita ya tafi masallaci don yin sallah wannan ne tawadda ba tare da ya saki alwala ba wannan hadisi me yake nuna shafar mace yana warware alwala ko ba suka ce ai yana nuna shafa ba ya warware alwala dan ba ya yiwa kai sumbata sai tare da shafa ba da bane ba to amma kai sai dai hadisin da ibi a karajar Muhammad wata afahul Bukhari Imam Muhammad ya rubuta su amma Imam Bukhari ya zaifantar da shi bisa da cewa hadisi ne zaifi to ya rige idan mas'alar shafa karan kanta shafar mace shin yana warware alwala ko baya warware alwala sai malamai suka yi safari wa alaikum salam ya rubuta shi amma bai magana cewa sahihi ne ko ba sahihi bane ba rubutowa kawai kuma baya cikin wadanda suka sharɗanta cewa ba za su kawo hadisi sai sahihi ba da haka kawai ya tara hadisai ne musulun zai ba Muhammad yana cikin mafiya yalwar da daban hadisi wanda ya tara hadisai masu tsarin yawa dan kusan ya tara hadisan annabi kusan 40,000 wanda yanzu hada ruwayan Bukhari da Muslim gaba ɗaya ba su kai wannan adadin ba littafi ne mai kima matuka su dai na bukatar kuma ta ce wato hadisan da sauransu da haka malamai sun yi saɓani dangane da mas'alan shafar mace shin yana warware alwala ko baya warwarewa waɗanda suka ce baya warwarewa ko dogaro su wannan hadisin to amma wannan hadisi da su kuma ya tabbata da iki to ya rage waɗanda suka ce yana warwarewa su kuma me ne madogararsu aya ayat da suke kafa wuce da ita ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la dhunuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammam suka ce aw lamastum an-nisaa Allah ce ko kuka shafi mata fa lam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa ba da za ku yi alwala to sai ne fata'immum sai ku yi taimama sai suka ce Allah ya ce shafa wato aula muslimin nisa kenan shafar mace yana walwalewa waɗanda suka ce baya walwalewa wannan ayar bai masa nuna haka suka ce ai lamastum da aka ce a cikin wannan ayar abin da ake nufi da mulamata na ita ce jima'i da ana magana ne ga wanda ya kusanci mace wanda ya kusanci mace gaga yawan kane a kansa ma gaba ɗaya kuma amma kai shafar mace kaɗai wannan baya warware a wani ina ga dawon fahimta waɗansu kuma suka rarrabe suka ce idan mutum ya shafi mace da nufin jin daɗi da nufin sha'awa alwalarsa ta warware in ba da nufin sha'awa ba alwalarsa ba ta warware ba waɗansu ya ƙara da bayani idan mutum ya shafe ta ba da nufin jin daɗi ba ɗin amma da ya shafe ta kuma sai ya ji daɗin haka to kuma dai alwala ta warware amma gaskiya fayyatattun bayanai idan ka duba duk littattafai da suke tattara dalilai kamar Nailul Awtar na Imam Shawkani, kamar Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim, kamar Mughni na Ibn Qudama, idan ka duba Al-Majmu' Sharh Muhadhab na Imam An-Nawawi, zaka samu dai duk maganganun da aka tsara na malamai magana mafi inganci wanda suke da dalili karara shine maganar cewa shafa ba ta walwale alwala, shafar mace ba ta warware alwala. Amma idan mutum ya shafi mace yayi sa'awar da har manzi ya fito, to yanzu alwala ta warware, shin zan saka da shafa ko don ba ta warware alwala? Amma idan mutum ya shafi mace yayi sa'awar da har manzi ya fito, to yanzu alwala ta warware, shin zan saka da shafa ko don saboda fitowar manzi? An fahimta ku? Amma idan ba haka ba, to shikenan alwala ba ta warware ba. Alwala tana nan, dan mutum ya shafi mace alwala tana nan, dan babu wani nafsi daga annabi da ya fito ƙarara ya nuna haka. Hasali akwai nassin da suka nuna annabi ya taɓa mace har yana cikin sallama. An fahimta ku? Annabi da sallan dare na kiyamul layli, sai kuma ga Aisha a gabansa tana kwanci tana barci akan shimfidarta. Idan yi rukuyi ya zo zai sujada, daidai da ya tsoro gusu zai ji kafar Aisha, sai ya tattara ƙafafunta sai ya ture gefe guda. Ya sujada sai gama, Aisha ta ce idan ya miƙe ni kuma mayar da ƙafa ta yadda take. Idan ya zo raka'a ta gaba kuma sai ya sake yin wannan kuma. Amma sai malamai suke yin dabara suka ce to ai wannan yana cikin sallah ne, ba wai ya shafa ba ne da nufin jin daɗi. Sai suka ce to wannan niyya ɗin da kake da nufin jin daɗi, ina inda annabi ya sardanta cikin hadisi? Babu inda aka shafarta. An bayyana ku? Har yanzu dai kuma suka ce al-aslu shine baka'u ma kana ala ma kana. Wannan ka'ida ce ta malaman fiqh. Al-aslu baka'u ma kana ala ma kana alayh. Suka ce asali kowane irin abu a kyale shi a yadda yake. Ba ka ɗauke shi daga asalinsa zuwa ga wani sabon hukunci illa bi dalili yujibu zalika, sai kana da wani dalili wanda yake nuna haka. Asalin shafa halal ne, to idan ka ce shafa na warware alwala ya zama bakon hukunci ne saɓanin asalin da aka saba a kai, to ba ka kawo bakon hukunci ce in kana da dalili. In ba ka da dalili har kawai da sanani ba za ka kawo bakon hukunci ba. An fahimta ku? Wannan ita ce ka'ida albayyinatu alamun ad-da'a wal yaminu kuwa alamun ankara. Duk wanda yake da'awar kaza na warware kaza sai a ce to me ye dalilin ka? Fatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wa hay sala dalil to fala kalam. In ba dalili ko ba magana kenan. Now. Ba komai. Haki yana cikin sahihin Muslim. Hadisin da ɗan uwa yake tambaya akai hadisin Abu Dharr al-Ghifari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da mutum yake sallah ba sutura a gabansa, abinda zai warware masa sallar sa abu ne guda uku: al-ha'idu, an gane ku, wal-himaru wal-kalbu al-aswad. Yace idan mace baliga ta wuce ta gabansa, sallar ta warware. Idan jaki ya wuce ta gabansa, sallar ta warware. Haka idan baƙin kare ya wuce ta gabansa, sallar ta warware. Sai Abu Dharr al-Ghifari yace ma balu al-ahmar min al-aswad, yace me bambanci tsakanin ja da baƙin kare? Kace baƙin kare kawai, idan ja ya wuce sallah tana nan, sai annabi ce al-kalbu al-aswad shaytan, ai shi baƙin kare shaytan ne. Bayyana ku? Sai malamai suka ce har yau kaga baƙin kare shaytani. Abinda suke nufi da shaytani ba wai shaytan wancan Iblis ba, a'a shaytani ne a cikin karnuka. Ba akwai shayatinul insu ba, akwai shayatinul jinni, to ko akwai shayatinul kilas ke? Shayatanin cikin karnuka su ne bakakensu, su ne shayatanin karnuka ko cikin karnuka. Da haka in sun wuce ta gama mutum sallar sara lafi. To a wannan hadisi ka gana nuna idan mace baliga ta wuce ta gama wanka kana sallah ba sutura, sallan ka ta lalace. duk da cewa waɗansu malamai sukan yi tawilin wannan hadisi su ce abinda ake nufi raguwar lada ba wai sallan ta lalace ba, amma ƙarar annabi ce ya kasa salatar rajul idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'kharatir rahli المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود النبي في يقطع أبني ديكي ينكي ومتن صلى لا تباو نما قلنا ريكي لا دا صلى تاركا تايكي فلما كما نوانا أبني ديكاو تكون كفر يجي أبني دي حديثنا نبي تفو تو أبني دونا معلومي كي تنبيع تيتي توقاسي كاكرم تومنا حديث آئشة سيوا أنبنا كيام الليل آئشة ناقبان ستنا برشي ما تفكو idan yazo yin sallah har sai ya dauke kafafunta ya ture sannan sai gaba da yin sallah din tana kwanta a gaban sana sallah to yaya akai da wancan da ake cewa idan mutu ta gifta ta gabanka sallah ta lalace da wannan kuma gashi annabi na sallah ga Aisha a gaban sa kuma sallar sa ki bata lalace ba shine abin da kike tambaya akai to shine suka ce hunaka farqun bayn thubuti wal ijtihad wancan karewa ne wannan ko tana wurin a kwanta ba inda ta je tun da ta fara annabi ya fara sallah har ya kare da ta 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 wuce shi ma sallar ta wurin amma tana kwanta a gaban sa kun bai tuna da kyau da haka wannan hadisin daban yana nan bai ci karo da wannan ba wannan kuma daban ina fata an fahimta yare ne kace me ake bukata wajen sutura ko mai ne kai sutura da shi ko katako kai sutura da shi abinda annabi ya ce a yi sutura da shi mafi karancin sa ya zanto abinda yake kamar matokari na sirdin rakumi kaga wani abu ne wanda kila tsawon sa kamar tsawon tafin hannunka ta fuskar tsawo in ka kafa shi a ƙasa zuwa abinda ya sama zaka yi sutura da shi shin katako ne zaka yi sutura da shi ka fahimta kujera ce benci ne a gabanka zaka yi sutura da shi kare da duk wannan wani abokin ka gane da kika cewa na zauna a gabana ko tsaya a gabana da Allah kai mun sutura yake sallah duk ya halatta doki ne la kuma duk za ka sutura da su rago ne ka saki a gaban ka ka daure kai sutura da shi ya halatta duk ya tabbata cikin hadisi in kare da komai sai ka dora hular ka a gaban ka kai sutura da ita duk ya halatta wa alaikum assalam kaman me wannan hadisin bai tabbata ba hadisin cewa in ba komai a gaban ka kana daji kayin zane bai tabbata ba wa alaikum assalam kuma sutura ya jama'a hukuncin ta wajibi ne galibi muna daukar mustahabi kamar yadda shi da ya yi amma annabi umarni ne ta umarnin sa kuma ana daukar sa a wajibi kuma in za ka yi sallan nan ka sa sutura kar ka daure wuce ta gaban ka duk wanda zai wuce annabi ce kare shi in ya kara matsawa kai kuma sai ka kara matsawa wajen kariya din yace fa yana ba faltu qatiluhu fa innahu sai to ne na shine wadansu malamai suna cewa ka sa a dama ko ka sa a hagu wai dan saboda kar kai ka bada masu bautar wani Allah kar wani wanda ba musu ne ganka ya dauka kana bauta a katako amma nan su hadisin annabi zaka sa shi a kaitin ka dan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da suturar shi gurgudan zura'i uku tsakanin inda yake dora goshi kuma da suturar sa gurgudan qadr mumar rishatin gurgudan inda akuya za ta iya wucewa duk wanda ya tabbata cikin hadisi kuma idan ka sa sutura ko dabba baka yadda ta kefare maka sallar ka annabi na cikin sallah sai ga wata akuya ta zo tana son ta wuce tsakanin shi da bangon da ya sutura da shi gaban sa ta rubo a gurin shi kuma annabi ya gaba yana tahowa tana tahowa har sai da annabi ya haɗa kirjin shi da bango ta wuce ta bayan shi sannan ya dawo daga baya da baya ya koma inda yake ci gaba da sallarsa kun fahimta da kyau sutura al'amarin ta ba wasa ba ne ba lallai ba a sakaci da alaikum salam sai ka tafi nesa da ki sosai ka samu kamar zurayi goma gurgudun yadda ya maka mafi kyau a irin wannan hali ka nemo sutura ka sa masa ka wuce ko ka tsaya ya gama sallah da annabi ce mai wucewa ta gaban mai sallah da ya san abin da ke kansa laifi da ya gwammace ya tsaya har 40 ba tare da ya wuce ba shine suka ce menene 40 din shekara 40 wata 40 mako 40 kwana 40 annabi da bai fiye ce ba yace gara ka tsaya har 40 daga wuce ta gaban sa ko a cikin masallaci yake ba yana nafila ba halaka ka wuce ta gaban sa yasa sahabbain sun shigo masallaci ga duk babu nan Bukhari yayi babu ka cikin littafin sa idan sahabbai sun shigo masallaci za su yi nafila kowa na rigigeniya ne ina inda ginshikin masallaci yake filin sunan na masallaci je su tara da shi tare da nafilarsa haka duk suke idan ko cikin masallaci ba za ka kyale wani ketarawa ba kuma ko ba za ka ketarawa wani sallah ba ba sauki ko cikin ka'aba ba sauki sai ka sassa tara ba shi ne garken masallaci ba wa an aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة لم يتوضأ من جوانا حديثي ضعيفي نكو لذلك دي زنجم في إنجنشي شافا باتا وروري الولا أما آير أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء وأن آية سنة مغنى لأكمي أكم واتو كسنت مجدماء باوي شافا تكي مغنى أكبا شين عبد الله إذا عبدالك شواه بنجي تعالى ينا ينكنايا ينا ينسى يمغنى yace mulamata yace mubashara duk yana nufin jima'i an gane ku da laki cewa al'ana bashiruhunna wa mutabu ma kataba Allahu lakum mubashara ala rasai shine rungu mai abu amma Allah mai yake nufi cikin wannan aya yana nufin kusantar mace yana nufin jima'i amma sai Allah yake kinaya haka la masumun nisaa ba wai taba da annabi yake nufi yana nufin jima'i haka da yace la zina alaikum in tallaqtum nisa ma lam tamassuhunna kaga almas shine ta fada hannu amma nan gurin ba Allah ne nufin jima'i haka yace ya ayu alladina amanu idza nakatu almu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa ma lakum alayhinna min iddatin tatadunha din yake nufi don kace to dan haka ba ta fada hannu ba kenan yake magana وعن أبي هريرة رضي الله عنه وتكنك كتاب عليه وتعور وري الولا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أهدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريها أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare da gare shi kare yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace idza wajada ahadukum fi batnihi shay'a idan ɗaya daga cikin ku ya samu wani abu a cikin sa an gane ku yana cikin sallah sai ya samu wani abu irin murda wa cikin nan irin kogin cikin nan kana cikin sallah fa aykala alaihi sai wannan abun ya sa masa kokonto shi ne iskali din fa askara alaihi sai wannan kogi na cikin sa ya sa masa kokonto ko ya sa masa tunani a kharaja minhu shay'un aw la yana tunanin shin wani abu ya fita daga jikin sa ko ba wani abu ya fita daga jikin sa shin yayi tusa ko bai tusa ba ba ya tabbata menene hukuncin wanda wannan ta faru gare shi annabi ce fa la yakhrujanna min al-masjid kare shi zai fita daga masallaci wai zai sake alwala hatta yasma'a sautan hatta in ya ji sauti na ƙara aw ya ji da rihan ko in ya ji wari to ya tabbatar kenan ya yi tusa ya tabbatar ya yi rihi amma haka idan cikin ka ya yi kulululululu a kana nan alwala ka ba abin da ya same ta yanzu maganar malamai da ke cewa alƙarƙaratu shadida tanqudu dan cikin ka yayi kogi ya juya ya meye alwalaka tana nan annabi ce sai in ka ji ƙara tabbas daga duburanka ko ka ji wari to ka san wani abu ya faru sannan za ka sake alwala ba dai mutum ya matse ba ya hana ta fitowa alwalaka tana nan inda mutum ya zuwa ya hukunci biya wannan ba tare da muslim wani hadisi ma muslim ya rawaito shi wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da malamai ke ɗaukar ka'idar nan shahararriya a duniyar fiqhu ka'idar da suke cewa al-yaqinu la yazulu bi-shakki al-yaqinu la yazulu bi-shakki suka ce tabbas baya kaucewa dan an samu kokonto yaqini baya kaucewa dan kawai kokonto ya zo.
Ina fatan kun fahimta.
To idan ka fahimci wannan ka'idar sai ka warware maka matsaloli da dama. Yanzu kai ne kake da tabbas ka yi aure wannan magariba, ka zo masallaci an yi magariba da kai, yanzu kana da waɗannan sai kuma wani kokonto ya zo maka, ka alwala kanka ta warware ko ba ta warware ba. Da dai kana tabbas ɗin ka yi alwala, yanzu kuma kokonto ya zo maka, to ya za ka yi? Alwalan tana nan ko ba ta nan? Tana nan. Saboda kasancewar kana da alwala tabbas ne, kasancewar ta warware ba shakka ne, shakka ba ya ture tabbas. Al yaqinu la yazulu bi shakki. Gashi nan gurin annabi ce idza wajada ahadukum fi batnihi shay'a, mutum ya samu wani abu a cikin sa, irin kugin cikin nan, fa ashkala alayhi, sai hakan ya sa masa kokonto ko rikitar da shi, akharaja minhu shay'un am la, shin wani abu ya fito ne ko wani abu bai fito ba, wannan ba kokonto bane. Sai annabi ce fa la yakhruju annabi minal masjid, kada shi zai fita daga masallaci ya sake alwala. Alwala ta zara nan hatta ya sama sautan, har sai in ya ji sauti, samuwar sauti wannan tabbas ne ko shakka ne? Tabbas ne, dan kaga ashe yaqini ba a ture shi sai da mai yaqini dan uwansa, amma shakka ba ta zo ta ture yaqini. An gane ku? Awiji da rihan, samuwar wari ma kaga tabbas. To da kaga da wannan ne sai ka ce muna karantawa cikin alari, man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan, ba haka mai halar yake ba? Yace duk wanda ya shakka cikin hadasi sai ce mai wajaba alaihi alwudu, ya zama dole sake alwala. Illa an yakuna muwaswisan, sai dai in mutum ne dama mai yawan waswasi kenan shi ba zai sake ba. Amma in ba haka ba, da kayi shakka to alwala ta warware. Wannan ita ce ka'ida ta malikiyya. To wani akan me a malikiyyance aka gina wannan ka'ida? An gina wannan ne karkashin wata ka'idar su da suke cewa azzimmatu la tabra'u illa bi yaqin, azzimmatu la yubra'u minha illa bi yaqin. Wanda suke nufi da wannan suka ce bashin da ake binka ba ka da ikon sauke shi ta hanyar kokontan nabiya ko ban biya ba, sai kana da yaqinin nabiya sannan ya sauka. To me suke dafi da wannan? Karkashinta ne suka ce duk wanda ya shakka alwala ta warware. Suka ce saboda ne, suka ce yanzu lokacin sallah ya yi, ya zama dole ka yi sallah. Ka yi alwala sai kokonto zo ya fada cikin alwala. Wannan kokontun da ya shiga cikin alwala zai nasu ya shiga cikin sallah idan ka yi sallah haka ba tare da ka sake alwala ba. Yanzu ya zanto bashin da ake bin ka na yi sallah, kayi ta da alwala mai kokonto, sallar ma ta zama abin zama kokonto, da haka ba ta yi ba kenan. Suka ce sai ka shiga da yaqini. Ina fatan kun fahimta. To wannan shi ne ka'idar da wato take tafiya, wato kawa'id ne malamai suke gina hukunce hukunce akai. Amma a gaskiya wannan ka'ida ta azzimmatu la yubra'u minha illa bi yaqin, ka'ida ce tabbatacciya, amma ba ta shiga kowane babu. Takan shiga waɗansu babukan, ba ta shiga waɗansu babukan. Wannan kuma al-yaqinu la yazulu bi shakk, wannan ka'ida ce tabbatacciya, madogarta ɗaya daga cikin waɗannan hadisai shine wannan hadisi da muka karanta yanzu. Da haka dai faitacciyar magana shine dan kawai kare kokonton ko alwala ta tana nan ko ba ta nan, za ka ɗauka a matsayin mai tana nan, ba yanda za a yi ya kasance a ce alwalan ta warware. Yanzu wannan abin da yake nuna mana shin shakka tana warware alwala ko ba ta warware alwala? Shakka ba ta warware alwala. Ka ga waɗansu malamai sun sa shakka cikin nawaqidul wudu, shi ne amfanin kawo wannan hadisin a babu na nawaqidul wudu. Wa an talqa bin ali radiyallahu anhu qala rajulun masattu zakari aw qala ar-rajulu yamassu zakarahu fi ssalah alayhi alwudu, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك, اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بصرة. وعن طلق بن علي عن كرقو حديثي دك طلق ابن علي الله شكال اداء غريفي يتي قال رجل وانا متن يتي مسست ذكري يتي ناشا في جبانا وتو يا الولا sai ya shafi zakaransa. Aw qala ar-rajulu, ko kuma yace wani mutum ne yace yamassu zakarahu fi salati, ya shafi gabansa yana cikin sallah, a alaihi al-wudu,
shin dole sai ya sake alwala ko alwala suna nan?
Ya tambayi annabi. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi da mutum tabbata gare shi yace la, yace ba sai ka sake alwala ba. Innama huwa bab'atun minka, ai shi gabanka gaba ce daga jikinka. Abinda yake nufi gabanka, kamar hannunka na dama ko hannunka na hagu, ko kafar dama ko kafar hagu, ko kunnen dama ko kunnen hagu. Yanzu dan kai alwala ka gama, sai ka zo ka shafi kunnen dama, alwala tana nan gobe ta nan, ko ka shafi kafar dama, ko ka shafi hannun dama, ko ka shafi hannun hagu, ba da alwala tana nan ba. To haka idan kai alwala ka shafi gabanka, kuma alwalanka kuma tana nan. Innama huwa bab'atun minka, an fahimta ku? Zan karanta insha Allah, kuma wala abaji zan karanta gaba daya. Wai na suna ma ko tambayar ta jiya ba ban karanta ba. Kun bai so na hadisi da kyau? Yanzu wani hadisi me yake nunawa? Shafan gaba ba ya warware alwala. Dan annabi ya ce innama huwa bab'atun minka, akhrajahu al-khamsa وتحرهه ابن حبان وتملم حديثي غدا غير سرويتوتي كما امام ابن حبان يا انجنتاتي وقال ابن المديني امام علي بن المديني ده daga cikin malaman imam al-bukhari kenan yace huwa ahsanu min hadith busra wannan hadithin yafi hadithin busra kyau hadithin busra shine mai zuwa nan gaba bari mu karanta shi zan faɗo hukuncin gaba daya wa an busra bint safwan radiyallahu anha an karɓo hadisi daga sahabiyar da ake kira Busra bintu Safwan, Allah ya kare da gare ta, tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, annabi tana da mutunta tabbata gare shi yace man massa zakarahu falyatawadda, wanda ya shafi gabansa to lalle ya alwala. Yanzu shi wannan hadisin da yake nuna mana shafar gaba yana warware alwala, wancan kuma yana nuna mana shafar gaba baya warware alwala, kuma dukkanin su hadisi ne ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace shi ma akhrajahu al-khamsa wa sahahahu at-Tirmidhi, Tirmidhi yace hadisi ne sahihi, wa Ibn Hibban, haka Ibn Hibban, wa qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari yace huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab, ababin walwali alwa, ababin hukuncin taba gaba ga wanda ya alwala, wannan hadisin shine mafi ingancin hadisi a wannan babu, in ji Imam al-Bukhari. To yanzu ya za'a kenan, shi yasa sai malamai suka yi safani, wadansu suka rike hadisin Talq bin Ali suka ce shafar gaba baya walwale alwala, wadansu suka dauki hadisin Busra suka ce shafan gaba yana walwale alwala, da haka sai suka yi safani. To a ka'ida, idan an samu hadisai guda biyu zahiruhuma at-taharu, a zahirin su kamar sun ci karo da juna, aikin da yake kan malami shine ya bi waɗannan hadisai tukuna, kowanne ya inganta. Idan ɗaya ya inganta, ɗaya bai inganta ba, kaga wanda bai inganta ba magana a kansa, sai ka gina hukunci kan me wanda ya inganta. Idan ka bi su ka samu kowanne ya inganta, to ya za ka yi kina wannan dai? Wannan kuma yana warware wannan. Sai suka ce to abinda za ka yi farkon aikin da ya kamata shi ne ka haɗa suka yi aiki da su gaba ɗaya ta hanyar da ba za su ci karo da suna ba, sama da ka ce ka ɗauki ɗinka yi aiki da shi ka jefar da ɗaya. Idan ka ɗauki hadisin Busra, yanzu ka jefar da hadisin Talq bin Ali, hukuncin cewa hadisin Busra na nuna kawai da ka shafi gabanka a rulata wurare. In ka ɗauki hadisin Talq bin Ali, ka jefar da hadisin Busra, hadisin Talq bin Ali na nuna shafan gaba ba warware alwala, dukkansu kuma daga annabi suke. Kar ka jefar da wani ya zanto ka jefar da maganar annabi, baka yi aiki da ita ba, ya zama wajibi ka yi aiki da su gaba ɗaya. Shi yasa suke cewa al-jam'u aula min at-tarjihi, wannan ka'ida ce ta malamai, suka ce hada hadisai guda biyu ka yi aiki da su ɗin shi yafi sama da karin jayar da ɗaya kan ɗaya, tunda dukkanin su ingantattu ne, yi aiki da su gaba ɗaya. Dan ba za ka yi da'awar wannan ya shafe wancan ba, sai in ka san tarihin lalle wannan hadisin shine na farko, wannan ne na ƙarshen zuwa, sannan ka yi da'awar na ƙarshen ya shafe na farko. In ba haka ba, za ka yi wannan da'awar ba.
sai suka ce aljam'u aula min at-tarjihi, wannan shine ka'idar da malamin suka yi ta sharhinta cikin wato idan ka samu hadisi guda biyu masu bambanci da juna kuma ga su a matsala daya, to shine suka ce wannan hadisi kana da hanyoyi kaman guda biyu da za ka bi ka yi aiki da su ba tare da sun ci karo da juna ba. Hanyar farko sai su ce maka hadisin Talq bin Ali da yake nuna shafan gaba baya walwale alwala, suna nufin ga wanda ya shafi gabansa ba da nufin jin daɗi ba, wannan alwalarsa tana nan. Hadisin Busra da yake wanda ya shafi gabansa alwalarsa ta walwale, yana nufin wanda ya shafi gabansa da nufin jin daɗi to alwalarsa ta walwale. Yanzu idan ka ɗauke ta wannan fahimtar, ko me kayi aiki da shi ba tare da ka jefar da ɗaya ba, yin aiki da su gaba ɗaya shi yafi. Waɗansu malaman kuma sai su ce a'a, yadda za ka yi kai aiki da su gaba ɗaya ba tare da sun ci karo da juna ba. Hadisin Talq bin Ali da yake wanda ya shafi gabansa alwalarsa ba ta walwale ba, ana nufin idan ya shafi gabansa ɗin ya zanto akwai tufafi a tsakani, akwai sutura ko akwai wani tsumba, sai ka shafi gabanka ta kan wannan tufafin, kaga yanzu tafin hannunka bai taɓa gabanka ba ko, to wannan alwalarka ba ta warware ba, tana nan lafiyar ta kalau. Hadisin Busra da yake duk wanda ya shafi gabansa alwalarsa ta warware, suka ce wannan ana nufin idza massa zakarahu biduni ha'ilin, in ya shafi gabansa ba tare da wani abu a tsakiya ba, tafin hannunsa ya taɓa gabansa, to wannan shine ake nufin ya warware. Yanzu kaga idan ka ɗauke ta a wannan matsayin, shi ma kai aiki da dukkan hadisan gaba ɗaya ko ba tare da ka jefar da ɗaya ba. Suna kawo wajihi na uku amma mai rauni ne, amma dai malamai ne suna ambata shi, suka ce abinda ake nufi da cewa idan mutum ya shafi gabansa alwalansa ba ta walwale ba, suka ce in shi ya shafa da kansa in nasa kenan ya shafa, amma wanda aka ce kuma ta walwale hadisin Busra kenan, suka ce in ya shafa na wani kenan to alwalansa ta walwale. Wannan ko magana ce mai nisa gaskiya, waɗancan hanyoyin guda biyu sun fito da abu fili ko, to dan haka dai alal haqiqa wajihin farko na da wannan hadisai guda biyu ayi aiki da su shine wajihi wanda yake mai karfi, sannan kuma mai bi masa wajihi ne. An fahimta ku? Dan haka dai wannan shine mafi ingancin magana, cewa idan mutum ya shafa da nufin jin daɗi a rawalarsa ta walwale, dan shine hadisin abin nan ke nunawa Busra, idan mutum ya shafa ba da nufin jin daɗi ba kuma alwalarsa kuma tana nan, shine hadisin Talq bin Ali ke nunawa, domin dukkanin hadisan sun inganta. Me kace Malam Mahmud? Lamba ta biyu ce ba afa Shafi'i wa dara kudni li anna rafa wannan sunan zalatun wa thawabu irsaluhu, wannan shi zan rubu madan su daga cikin malamai sun bai fantar da shi, amma bincikenin hadisi ne inganta ce, idan ka duba sauran kutubut takhrij kamar littafin Irwa'ul Ghalil fi takhrij hadith Manar as-Sabil da sauran littafai. Ta biyu ce muka karanta, ai ba ta uku muka karanta ba, amma ta biyu ka duba da kyau. A'a, ta biyu na kawo, ka duba mana. Kunne fahimci zamin ko? Hadisai da zai inganta su ne daga waɗansu guda biyu, kowanne ingantacce ne, ba wani wanda yake zaifi cikinsu, kuma wannan shine hanyar da za ka muka yi aiki da su. Yanzu kenan sakamakon da muka fito da shi cikin wannan matsala shine shafan gaba, inda nufin jin daɗi alwala ta warware, in ba da nufin jin daɗi ba alwala tana nan ba ta warware ba, wannan shine abin da yake sakamakon da za mu samu karkashin wannan. Na'am. Hadisi bai magana akan mata ba in sun shafi gabansu, san bai magana kansu ba, wanda suka yi magana kan mata in sun shafi nasu kuma, wannan sun kiyasi ne akan hadisin maza, kuma sun dogara da ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin da yake man massa farjahu falyatawadda, sai aka kawo farj, lafazin farj ya shafi namiji ya shafi kuma na mace, ka fahimta ko? to amma wannan kaga karre kawo man masa zakarahu wanda ya shafi hukuncin mazaje ka bayyana ne ke to wa ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man ata aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyatawadda ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجه وضعفه احمد وغيره انكروا حديث دغايتا الله تكاري دا غريتا تتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال صلى الله عليه وسلم ياتي من اصابه قلب وند امي يساميشي او رعاف هو حق أو قلس كومغوث أو مذي كومذي يفضل